Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 10-17-25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin a wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji matakan da gwamnatin tarayyar Najeriya take dauka na inganta fannin wutar lantarki, sai kuma batun ƙara yawan kasafin kuɗi ta bayan fage a majalisar tarayyar Najeriya. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Madugun tsatsauran kungiyar gwagwarmayar nan ta Boko Haram ya sake kulla a wani faifan bidiyon da aka saka a kafafen sada zumunci jiya Lahadi, yana mai cewa shi fa kalau din shi ya yi watsi da ikirarin sojojin Najeriya cewa an masa mummunan lahani. Da yake magana da harsunan Hausa da Larabci da Turanci da kuma wasu harsunan arewa maso gabashin Najeriya, mutumin da ya ce shi ne Abubakar Shekau ya faɗi a faifan bidiyo mai tsawon minti 40 mai ɗauke da saƙonsa ga sojoji cewa kun yaɗa labarai cewa kun wato tare kuma da wallafawa a kafafen sada zumunci cewa au kun ji min rauni au kun kashe ni. Kuma gani nan an wallafa bidiyon ne a kafar YouTube ranar 25 ga wata. A watan jiya, sojojin saman Najeriya sun ce sun raunata Shekau a wani farmakin da ya yi ajalin jagororin kungiyar ta Boko Haram da dama. Mutumin ya yi amfani da bidiyon wajen yin gargaɗi ga shugaba Muhammadu Buhari, wanda kwanan nan ya roƙi Majalisar Ɗinkin Duniya da ta taimaka wajen shiga tattaunawar ceto ɗalibai 'yan matan Chibok ɗin nan, waɗanda mayaƙan suka sace su sama da shekaru 2 da suka gabata. Amurka da ƙawayenta na Turai na kira ga Rasha da ta ɗau mashahuran matakai na goyon bayan tsagaita wuta a Siriya. A wata takardar bayani na haɗin gwiwa da suka fitar da daren Asabar, ministocin harkokin wajen ƙasashen Amurka da Faransa da Italiya da Jamus da Burtaniya da kuma manyan wakilan ƙungiyar tarayyar Turai sun jaddada buƙatar Rasha ta goyi bayan matakai na jin ƙai, ta taimaka kuma ta daina kai har-haren bumabumai a Siriya, a kuma sabunta yunkurin cimma yarjejeniya. Taron ƙawayen ya kuma sake jaddada ƙudiransa na wargaza ƙungiyar ISIS, sannan ya yi kira ga Rasha cewa ita ma kuma ta mai da hankali kan yaƙar Al-Qa'ida da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da ita a Siriyar. Da Burtaniya da Faransa da Amurka sun yi kira, wato sun kira taron gaggawa na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da safiyar jiya Lahadi don tattaunawa kan tashin hankalin. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya faɗi ranar Asabar cewa ya yi takaicin abin da ya kira ƙazancewar yaƙi mai tayar da hankali a birnin Aleppo da yaƙi ya ɗaiɗaita a ƙasar ta Siriya. Tokar fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wasu hare-haren da aka kai a kudu maso gabashin Afghanistan waɗanda ake kyautata zaton jiragen yaƙin Amurka ne suka kai, an yi imanin cewa sun halaka wani babban kwamandan ƙungiyar Taliban ta shiyar Pakistan da wasu muƙarrabansa da dama. Harin wanda aka kai da dare ya auku ne a gundumar Bamal na lardin Paktika wanda ke gefen iyakar Pakistan. Rais Khan, wanda ake kuma kira Azam Tariq na ƙungiyar Tariq el-Taliban a Pakistan ko TPP a taƙaice, da kuma ɗansa na cikin waɗanda aka kashe ɗin da dare, a cewar majiyoyin mayaƙan. Jiya Lahadi, sojojin Amurka sun tabbatar ma muryar Amurka cewa sun ƙaddamar da hare-hare sau biyu a yankin, to amma sun ƙi cikakken bayani saboda dalilai na tsaro. Ma'aikatar tsaron Afghanistan ta ce sojojin ƙasar sun gudanar da wasu ayyuka na soja a Bamal da daren ranar Asabar, inda suka hallaka wasu mayaƙa tara. Ta ce cikin waɗanda aka kashe ɗin har da wasu kwamandojin Al-Qa'ida biyu. ta ƙara da cewa jami'an tsaro sun kuma kwace makamai da rigunan makala bama-baman harin ƙunar bakin wake da kuma sauran da kuma na'urorin sadarwa. An yi kiyasin cewa mutane wajen miliyan 100 ne za su kalli muhawarar da za a yi tsakanin 'yar takarar shugabar ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da na Republican Donald Trump lokacin da waɗanda suka kalla za su iya alƙalanci kan 'yan takarar a karon farko lokacin da suke tsaye wuri guda. Duka 'yan takarar biyu na fuskantar ƙalubale mai girma. Ba game da abubuwan da 'yan takarar suke faɗi ne kawai 'yan kallon za su mai da hankali ba, har ma da yadda suke maganar da kuma yadda suke mai da martani ga juna. Muhawarar za ta kasance wata muhimmiyar dama ga Trump, wanda ya cimma Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat a akasarin ƙuri'un jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan, musamman saboda ya nuna natsuwa fiye da yadda ya yi a baya. Ya kuma mai da hankali kan sakonninsa. A nata ɓangaren kuma, Clinton za ta iya amfani da muhawarar wajen sake bayar da ƙwarin gwiwa ga magoya bayanta da kuma ƙara jaddada alkawarinta na gina tattalin arziki mai alfanu ga kowa, kamar yadda ta yi a wani gangami na baya-bayan a Orlando, jihar Florida.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma Dalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana gamsuwa da matakan da gwamnatinsa ke ɗauka na samar da muhimman ababen jin daɗin rayuwa. A cikin hirarsu da abokin aikin Muladen Ibrahim Ayawa a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaba Buhari ya bayyana inda aka kwana dangane da batun inganta wutar lantarki.
Allah ma Najeriya arziki iyi, akwai iskan gas wanda shi ne za a yana iya fidda shi a tara shi a tura inda ma'aikatar lantarki take, kamar ta Egbin a Lagos da sauransu. To wannan da suna yi kuma ana ƙara yin waɗansu. To amma su 'yan ta'adda da suka dawo na kudu maso kudu suna zuwa suna farfasa bututu da ke kai wannan iskan gas wurin waɗannan na'urori. Saboda haka za mu ƙara yin dam a Mambila, a gyara na Kayanji, a gyara na Shiroro, a gyara na Jabba, inda hali ma a ƙara waɗansu yadda za a riƙa samun wutar lantarki.
Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kwanga don tilar makula da su.
Haka yake, to bari mu ci gaba da shakata da wannan waka ta marigayi dan Mariah Jones.
To ja kada da Italiya in yi dan koka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tunda kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga batishin gale na shi gale bintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantikin su dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da ne jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga.
Haka yake, gwamnatin jihar Borno ta ƙara yawan jami'an shige da fice a cikin garin Bama yayin da ake ƙoƙarin samar da muhimman kayayyakin more rayuwa ga al'ummar garin da ƙungiyar Boko Haram ta kura. Wakilin Haruna Dauda Biyu na da cigaban rahoton.
A cigaba da shirin da gwamnatin jihar Borno ke yi na sake gina garin Bama da kuma dawo da mutanen wannan gari a watan Janairun shekara mai zuwa, yanzu haka an ƙara rundunar 'yan sandan kwantar da tarzoma da jami'an shige da fice wato immigration da kuma jami'an tsaron farin kaya wato civil defense, wanda za su ci gaba da gudanar da aikin tsaro a cikin garin Baman. Makaddashin kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Mai Wakili ne dai ya miƙa rukunin waɗannan jami'an tsaro ga gwamnatin jihar Borno a cikin garin Baman da su ci gaba da gudanar da ayyukan tsaro da kuma sa ido kan al'amuran da ke faruwa a wannan.
We have come to support the military operation and to facilitate the Restoration of the civil authority in Bama.
Yace mun zo ne don mu taimaka wa takwarorin mu jami'an soja, mu kuma mai da harkokin fararen hula a wannan yanki na garin Bama. Mr. Wakil yace waɗannan jami'an tsaro a shirye suke don taimaka wa jami'an soja da kuma tabbatar da cewa an samu zaman lafiya mai dorewa a wannan yanki. Ba miƙa waɗannan jami'an tsaro ga gwamnatin jihar Borno ne dai, sai nuna godiyarsa da kuma marabtan waɗannan mutane kamar haka.
Ina muku marhaba da zuwa garin Bama, kuma muna muku godiya bisa ga taimako da za ku yi mana mu samu zaman lafiya a nan garin Bama da Borno gaba daya. Muna da sojoji da suka yaki tsirarun yaran nan suka kwace garin nan. Za ku tallafa musu, za ku taimaka musu a sake jaddada samun zaman lafiya. Su yawanci attention nasu will go towards securing the town. Ko kuma cikin garin, ko za ku taimaka ku rige cikin garin. Abincinku za mu kawo. In ya so a nemi mata su dafa muku, akwai food plus, akwai place, akwai komai. So abinda muke ciki jama'a shine, yanzu a kasa za mu biya allowances ɗinku na wata biyu.
Gwamnan ya ce zai ci gaba da zuwa garin Bama har sai ya tabbatar da cewa an gama sake gina wannan gari a watan Disamban wannan shekara.
Babban abin da zan jaddada muku shine, don Allah ku yi aiki da sojoji kamar ƴan uwa. Babu wani friction, ba wani fada, to don Allah mu haɗa. Kuma mun zo da mosquito off da za ku shafa da daddare. Muna so mu gode muku. In Allah ya yarda za a samu zaman lafiya a ƙasar mu.
Gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima kenan, lokacin da yake jawabi ga wasu rukunin jami'an tsaron kwantar da tarzoma da aka turo zuwa garin Bama da jami'an tsaron shige da fice wato immigration da kuma jami'an tsaron farin kaya wato civil defense za su kabi daga gudanar da ayyukan tsaro a wannan yanki na garin Bama, yayin da ake sa ran jami'an sojan za su ci gaba da farauto waɗannan mahara. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga garin Bama a jihar Borno, Nigeria.
Bari mu karkare da harkokin wakilci a Najeriya, inda tsohon kwamitin kasafin wato shugaban kwamitin kasafin majalisa wakilai Abdulmumuni Jibril ya ja daga dangane da batun ƙari ta bayan fage a kasafin kuɗin da shugaban ƙasa ya gabatarwa majalisa. Wakilinmu Nasiru Adamu Ehlikaya na da cigaban rahoton.
Tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar wakilai Abdulmumini Jibrin ya ce san ba zai gurfana gaban kwamitin ladatowa na majalisar ba kamar yadda majalisar ta buƙace shi da kuma aka shirya zaman a Litinin din nan.
Akwai kuma mambobin wannan kwamitin da ranar da aka buɗe majalisa suna daga cikin mutanen da suka je suka daura kyalle akai wanda aka rubuta cewa su 100% suna tare da dogara. Bazan je ba, ba za a yi min adalci ba, akwai kulle-kulle da ake ta yi. Shi dama dogara abin da yake so yi, in aka tafi suka je suka yanke hukunci, kawai abin da zai yi sai da wannan rufe ya tafi kotu. Ko mun gano wannan, mu babu wanda zai zo mana wani dodoro ko wani burga.
Kwamitin dai zai duba batun zargin a ringizo ko cushe da Jibrin din yayi shugabannin majalisar a kasafin kuɗi, da kuma shugabannin ke ganin hakan zubarwa majalisar mutunci ne. Jibrin, wanda ke zanta da manema labaru, kazalika ya ce ba ya shakkar shi ma ya masa binciken.
Babu abin da suke a majalisa sai sata. Wannan zancen kawai abin da ake so a yi, ana son a yi amfani da su ne. Gwamnati ta nuna cewa wannan yaki da cin hanci da rashawan da ake yi ba da wasa bane. Ko an ka ce mutumin da yake na hudu a Najeriya gaba daya, ai kamata a dauke shi a mika shi a nuna wa jama'a a ce to shikenan kaga wannan barawan bun kama shi wannan hukunta shi ɗan Najeriya ko
sai Abdulmumin Jibrin waɗanda suke ba sa marama baya a wannan suna ganin kamar kana shan kwaya ne lokacin kafin kai maganganun nan.
Yawwa, na gode da ka fito da wannan tambayan. Kowa ya san wannan asibitin Patria a nan Abuja ta asibiti ne na duniya gaba daya, inda ake gwaje-gwaje sun tafi sun je sun gwada ni ba na shan kwaya, ba na shan wiwi, ba na shan kokin, ba na shan giya. Gashi na daga resort din duk na nuna wa ƴan jarida sun gani kowa ya dauka. Kuma su waɗannan mutanen ba za ka iya zuwa kace za ka je ka ba su cin hanci su yi wannan ba. Mutane duk duniya an san su, ba a wani wasa da su.
Yan majalisar da ke marawa kakakin majalisar baya irin su Ismaila Mu'azu Hassan na ganin tamkar ramin mugunta Jibrin din ke tonawa.
Wannan magana da ake ta maganan budget padding duk magana ce wadda wasu mutane wadda ba su samu biyan bukatu ba suka ga gwanda su bata komai. Hurumi kundin tsarin mulki ya riga ya ba majalisun nan dama su duba, su gyara, su ƙara ko su cire. So wanda suke kokarin su mai da wannan aiki kamar mummunan aiki, ina ganin abu ne kawai na mugunta, abu ne kawai na neman bata wa mutane suna.
Dan siyasa mai rajin sai yin binciken Kokop Ahmed Kandos ya goyi bayan kiran dogara da mukarrabansa su yi murabus.
Inda zaka lura ka duba shugaban kasar Brazil da aka tsige ta, kai mene, kan a ringizo ne ai. Inda har siyasar aiki a kasar nan kuma canjin aka zaba ana ana so a yi tun ya kamata a gaggauta shi Yakubu Dogara da mukarrabansa suka zo suka canza abun da aka sani a gaggauta daukar mataki akan su a bada misali akan su musamman mun zo mu gwamnatin canji musamman wannan gwamnati na Janar Muhammadu Buhari gwamnati ce ta adalci wanda za a batala haƙƙin sa wanda za a kauda ƙarya a kawo gaskiya dora akai
shi me zai faru bayan committee ya zauna ba tare da halartar Abdulmumin Jibrin ba zaman talatar nan zai haska lamura Nasiru da Malika Amirar Amurka daga Abuja
Kaiwa da gaya banar mama ba
To a gaida Mallam Nasir ga shirinmu na gaba
Kudi a gashe su da hanya mai kyau ka tuna yanda ka sami kudin ka
Jama'a assalamu alaikum barkamu kuma da saki saduwa a filin da rashin tayi filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace da gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. Makon jiya, Professor Aminu Muhammad Fage ya yi mana fashin baki akan tattalin arziki, kana ya so mu ba mu dalilin da suka sa tattalin arzikin Najeriya ya taɓarɓare. Cikin abubuwan da ya taɓo, har da batun rashin ɗorewar manufofin gwamnati akan tsarin tattalin arziki. Akan illar da rashin ɗorewar manufofin gwamnati ta yi wa tattalin arziki, wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi wa Alhaji Babangida Lamido wannan tambayar.
Yaya ita gwamnati take tsara manufofinta bayan ta sami misali kuɗaɗenta na kashewa misali?
Idan muke maganar wato kamar tsare-tsare ko kuma policy a turanci shine kowace ƙasa tana da masana tattalin arziki da za su zauna bayan an aiwatar da kasafin kuɗi za su zauna wato su duba wani tsari za a dora kasar tsari ne na nan da nan na kusa da kusa kamar yadda ake cewa short term plan ko kuma long term plan wanda za a yi shi mai hangen nesa wato wannan shine ke ta'allaka kasar shin za ta cimma burinta a kwana kusa ko kuma a lokaci mai tsawo saboda ya danganta da wato halin da kasa ta tsace kanta a ciki in ya kasance kasa ta tsace kanta a cikin wato garari na tabarbarewa arziki ya kamata a ce masana su zauna su duba su ga shin wani tsari gwamnati take aiwatarwa a lokacin shin wannan tsarin mai billewa ne ko bai billewa bane in mai billewa ne wato a taru a goye bayan gwamnati a nuna mata ga hanyar da ya kamata domin a cimma wannan burin in kuma ba mai billewa bane sai a fito mata a bujiro mata da tsari daban wanda zai dora wato kasar akan tafarki madaidaici domin da cin wannan misali in muka duba a shekarun baya lokacin General Abacha yana shugaban kasa akwai tsari da yazo da shi wato ana kira da Turanci da Vision 2010 a lokacin a 1994 zuwa da 5 aka fito da wannan wanda ana ganin cewa idan Najeriya ta kai wannan shekara ta 2010 wato Najeriya za ta zama tsara a kasashe a cikin kasashen da suka fi kowa cikin arziki a duniya to Allah cikin ikon sa bai samu dama ya aitar da wani abu ba Allah mai rasuwa daga bayan RADO yazo shi ma da nashi Vision 2020 shine wato shekara ta 2020 Najeriya za ta kasance kasa a cikin ajerin kasashe guda 20 da suka fi kowa tattalin arziki a duniya to Allah cikin ikon sa shi ma da ya mutu wannan tsarin da shi Goodluck Ebele Jonathan yazo sai ya aje shi ma ya kawo nashi tsarin shi shugaban kasa mai ci a yanzu Buhari yazo shi ma yazo da wani tsarin nasa cewa kowa da irin yadda yake hangen cewa zai yi domin ya dora kasar akan tafarki mare da ci
to zamu je ga maganar zamu dora akan maganar matsalar inda wato aka samu wannan matsala ta tattalin arziki ta samu tushe ga alama dai ka fara ga mana wani abu daga ciki amma dai zamu zurfafa mu ji tun yaushe ne ma wannan matsala ta samu asali mu a Najeriya amma kamar haka Dr. Mamadi Musa cibiyar ku tana hada ne wurin haɓaka harkokin cinikayya da kirkire-kirkire da sauran al'amura da suka shafi kasuwanci gashi Dr. Aminu Fage yana cewa rashin ɗorewar manufofi da tsare-tsaren gwamnati ta fuskar tattalin arziki yana taka rawa muhimmi wajen gurguncewar al'amura wai cibiyar ku wacce rawa suke takawa don ganin cewa sun jalin zamun mahukunta akan abin da ya shafi waɗannan tsare-tsare wato economic policy
To daga cikin abubuwan da muke shine advocacy da lobbying. Kwanan nan mun shirya abin da muka kira Kano Jiga Business Convention. Da zuma su waɗannan ƴan kasuwa iyaye na Kano na kasuwanci su su fito da menene damuwar da take da cikin kasuwanci na garin Kano da Jigawa. Sannan mu kuma kamar mu zama secretariat din da zamu dauki wannan al'amura mu mika wa gwamnatin tarayya. Wata alfarma da muka samu ma a wannan lokacin shine Accountant General of the Federation babban akawun Ahmed Idris ya halarci wannan wuri ya kuma wakilci gwamnatin Najeriya. A lokacin muka kunshe abubuwan da muka kunshe na abubuwan da suke da shi muka mika wa gwamnatin tarayya ta hannunsa kuma ya yi ayyuka da dama wanda ya dawo mana da kusan guda uku. Akwai ayyukan da suka shafi masu harkar noman shigo da shinkafa da masu noman ta a bangare guda ɗaya kenan harkar shigo da tufa da kuma masu kokarin sana'antar da ita anan. Akwai masu harkar glass wanda suke ka duba yawan gilashin da muke amfani da shi a ƙasar Najeriya da kuma wanda suke kokarin ganin cewa an samar da gilashin anan musamman duba da cewa ma an yi sun yi nisa gurin nazari da cewa akwai ma yashin da anan tsakanin Kano da Jigawa sun duba sun ga akwai wato wannan ma'adini da za a iya yin gilas da shi wanda kuma wato za a iya shekara 20 nan gaba ana diban sa bai kare ba shi ma mun yi wannan mun tura abubuwan sun je sun dawo kuma mun yi kokarin kiran waɗanda suke da wannan alhakin mun zauna da su mun ba su mun ce musu to ga abin inda yake su ma sun koma da shi za su je sake yi sannan su sake dawo da shi mu kuma mu dauka mu sake mayarwa da gwamnatin tarayya da shi saboda haka yana daga cikin abin da muke yi kenan advocacy da lobbying kokarin ganin cewar mun turawa gwamnatin tarayya wannan kudiri na su waɗannan mutane da damuwar su domin ta duba ta ga kuma inda za ta iya shigowa domin ta warware wannan matsala.
Ana magana policy inconsistency wato rashin dawamar wato manufofi da tsare-tsaren tattalin arziki da gwamnatoci sukan kawo. Tunda kai masanin zamantakewa ne ta al'umma. Wai ya irin waɗannan abubuwa suke shafar yanayin zamantakewar mu ta al'umma ƙasa misali.
To al misali da zan baka shine kamar kai ne yau wani shugaba sai ya zo sai ya ce muku duk ku kalli gabas za a tafi kun kama hanya an ce muku kilomita 10 za a yi zuwa gabas ba ku kilomita 2 ba sai wani shugaban ya zo duk kun gama debo iyalanku da matanku da dukiyoyinku kun taho kun yi nufi gabas ko kilomita 2 ku ci ba sai wani ya zo kuma da bulalarsa shi kuma sabon shugaba ne sai ya kada ku sai ya ce kudu za a yi saboda haka kun gama shan wahala kafin ku dawo waccan matsayin da kuke kuma ku kama hanya ku yi kudu ga nauyin iyalanku ga nauyin dukiyoyinku ga asarar da kuka yi a wannan tafiya ta zuwa gabas wannan kuma da ya ce ku yi kudu saboda haka wannan tafiya kudin da za ku yi sai kun bata kudin tafiya zuwa gabas da kuka yi ba ku kai ba kun bata kudin dawowa inda kuke sannan ku sake bata dukiyoyinku gurin kama hanya zuwa wannan kudin shi ma ba ku yi nisa ba sai wani sai ya zo sai ya ce a'a ai arewa za a koma wani kuma an ya da mai kuma ya ce sai wani ya ce anan za a tsaya wani kuma saboda haka kullun shi dan Najeriya kada shi ake yi ba a bar shi ya kama hanya guda daya ba ya kai yanzu misali kudirin da wannan gwamnatin take da shi inda misali shekara 10 za ta samu ko 20 inda ana yin haka misali tana kai to da watakila ta cimma nasara amma idan shekara 4 za ta yi ko shekara 8 ba ta kai shi lokacin da ya nuna ba wani ya zo bai dora akan wannan ba to duk an duk wahalan nan da yanzu jama'a suke sha ana wash za ta tashi ne a banza shine babbar matsalar da take kawo wa zamantakewa mutane sun fara hakura da import wato shigo da shinkafa da sauransu sun fara tunanin noma ta anan to in wata gwamnatin ta zo ita kuma da kudirin ta tace ta bude buda kowa ya shigo da shinkafa ya shigo da alkama ya shigo da auduga ya shigo da kaya da sauran abubuwan masarufi wanda suka fara kama hanyar nan su kuma duk jinin da suka yi sai sun rushe shi kuma sun zo sun yi wannan to gurin rushewar da kama wancan din anan za a samu asara mai dimbin yawa wacce wato gaskiya ba wani lokaci da za a iya samu da za a iya kididdige ta
daga Alhaji Babangida Lamido irin wannan kwangabakon bayan kamar yadda yake wato rashin dorewar manufofin tattalin arziki suke shafar zamantakewa kamar yadda Dr. Hadi ya magana cewa sai an ce ku yi gabas kun tafi sai wani kuma ya zo ya ce ku dawo ai kudu za a yi ko arewa wai kuma yana shafar sha'anin masana'antu
ai mu muka fi kowa samun rauni a cikin wannan harka domin me yau in ka duba kamar Ghana lokacin da aka shiga Millennium Goals daga year 2000 Ghana ta yi daftarin mulki na shekara 50 kan cewa ko me ko siyasa ko soja duk wanda yake kan mulki sai dai ya dora akan wannan layi da suka bi a bishan 2010 lokacin Abacha bishan 2010 wanda za a gyara kasa a kasa ta a hore mun dawo da martabata da tattalin arzikinta domin me domin Najeriya kusan duk Afirka ba inda ita ce uwa ba da mama ina yaro aka yi wa gawan muka daga tuta aka ba Haile Selassie fam miliyan 1 yazo garin nan ziyara kawo aiki ba kai shi Lagos ba Kano ce dumbun inda arziki yake domin muke da gyada muke da lalle gyada mu ne masu irin tafiyar da gudanar da harkar arzikin Najeriya mai karfi fadar Kano aka kawo shi muka daga mai tuta anan yayi jari har yayi airport ita kanta Ethiopian Airways da kudin Najeriya aka tafi miliyan 1972 haka Kenya Arab mai na Kenya yazo a wannan lokacin shi ma aka yi mai wannan gudunmuwa ya je kasarsa ya gyara kasarsa haka Robert Mugabe a Zimbabwe haka aka haka Kenneth Kaunda ni in na fara ga da Haile Selassie da Libya duk sun zo garin nan muna primary school lokacin gawan Najeriya tana cikin manyan kasa masu arziki wanda yake ta rike kasa Afirka ma to irin wayannan abubuwa na tarihi mutane ba sa duba irin dimbin arzikin da Allah ya wa ƴan Najeriya ta ma'adanai da abubuwan ma da wanda ba mu sani ba sanan da mutane masu kaifin basira duk lokacin da ba a bambancin yare ko sana'a da ka duba irin masana'antu da yawa kamar a Kano duk wani kaki na soja ko na dan sanda da komai a Bagauda textile ake akwai irin fandubinka leshi oganza yana nan a nan Kano ake
jama'a zamu dakata nan sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ci gaba a madadin bakin namu Dr. Amin Muhammad Fage da Dr. Muhammad Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido da wakilin murke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Jehovah Hero Diodone wanda ya daidaita mana sauti ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
To madalla a gaishe ka sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum muryar Amurka daga Alhaji Manuru dan uwa mai Allah na jiga lokacin. Ina kira da majalisar wakilai ta tarayya lalle tsari wanda kun ka doku Allah shi ba ku ƙarfin gwiwa da majalisar da ci a bincika matsalolin rayuwar da ta shi a talakawa a saukaka ba su kwana da dukiya a ka Allah ya bari ikon karewa daga dan uwa mai Allah. Assalamu alaikum BOA mai magana Muhammad Yaro daga Arigon Kisi jihar Oyo. To Allah BOA ina so ku isan min da wannan sako ga local government namu na Kisi. To Allah ya mai kawo mana agaji wallahi hanya Arigon zuwa Kisi hanya ya lalace kwata-kwata ma bai biwa sam abin ga hanyar Budoba ba sonde wajen nan yana bukatan kulbati sannan da Isafa a mutane nan kullum suna yi muna alƙawarin. To ranar akwai ranar din dillanci da in ji Hausawa in sun iya su jara muna kansu sun kai ma Allah iya kai mu 2015 muna tare da katin namu na dindindin za mu hidda to insha Allah. Nagode.
Ta madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A takaice madugun tsatsauran kungiyar gwagwarmayar nan ta Boko Haram ya sake bulla a wani faifan bidiyo da aka saka a kafafen yada zumunci jiya Lahadi yana mai cewa shifa lafiyarsa kalau yayi watsi da ikirarin sojojin Najeriya cewa an masa mummunan lahani. Amurka da kawayenta na Turai na kira ga Rasha da ta dau mashahuran matakai na goyen bayan tsagaita wuta a Siriya. Wasu hare-haren da aka kai a kudu maso gabashin Afghanistan waɗanda ake kyautata zaton jiragen yakin Amurka ne suka kai an yi imanin cewa sun halaka wani babban kwamandan kungiyar Taliban da tashiyar Pakistan da wasu mukarrabansa da dama.
To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safiyar radio sai kuma can da al'asar ku ji mu da waɗansu sabon bin shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na Yusufu Harande. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Siri da ya harhaɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
Sai bacci sai ki je ki huta.